Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Yayin da APC rashin katsina ya ce shugaba Buhari ne dan takararsa 2019, gwamna fara shi ya nuna sha'awar takara a inuwar PDP duk da jam'iyyar ta ce za ta tura tikitin arewa. Wasu daga yan majalisar dattawa sun soki sanata Abaribe don tsayawa Nnamdi Kanu ya samu beli. Kazalika shugaban kwamitin labaru sanata Aliyu Sadi ya ce ba a fahimci saraki ba ne kan batun kin ayyana kungiyar Biafra IPOP da cewa ta ta'addanci ce.
Kada wasu su ga kamar bayanin shugaban majalisa kamar ita majalisa tana adawa da gwamnatin tarayya. Babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya.
Dan majalisa babba Keita ya ce gwamnati tana kan hanya.
Duk mai tunani ko mai kishin Najeriya zai tabbatar da cewa wannan abu an yi shi bisa ga ka'ida kuma an yi shi don a samu zaman lafiya.
Yayin da Najeriya ke cikin shekaru 57 da samun yanci karshen makon nan, gwamnatin ta ba da hutu a Litinin. Muhammad Gira na hukumar Alazani ya ce wasu alazan kan wuce ka'idar jakar hannu da cusa kaya marasa amfani.
Tarkace ne robobin da aka ci abinci ya kamata a zubar, sabil da ake rabawa a nan Musdalifa da Arafa.
Haka dai, yanzu kuma bari mu kada zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne mai martaba sarkin birnin Gwari a jihar Kaduna, Malam Zubair Jibrin Mai Gwari na biyu, da Rabara Muhammad ɗan Amarya da ke hedkwatar Ekwa a Jos. Ga dai mai martaba sarkin birnin Gwari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mutanen arewa. Kamar yadda muka sani, Allah ya yi mana zaɓi, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani, canji ne na Allah. To muna gode masa, kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa babu wanda za a ce ya iya komi, ya san komi, zai iya komi kuma. Sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi, musamman shugabanci. Muna kira ga jama'ar mu su sani ba za su iya biya musu bukatunsu duka ba. Duk kowa na da bukatarsa, amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane. Mun kuma mai haƙuri da su gwargwado, inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu. Shugabanci na Allah ne, kuma in ya ga dama yana iya ba wasu kuma. Muna kira ga shugabanni duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah. Muna kira ga al'ummarmu musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya. Muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni da na zo kan wannan irin aiki na faɗa wa Fulani cewa wata rana fa kaiwa da komowar da suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu, wata rana fa ba zai yiwu ba. Mutane ƙaruwa suke, kuma suna buƙatar gidaje, suna buƙatar gonaki. To muna so su sani har yanzu maganar nan tana na yanda take. Ya kamata ne mu yi haƙuri da juna. In ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin, yanda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya. Fulani suna zaune a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu. Wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a yi ta rikici kan burtali, ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba. A zanna lafiya. Su kuma waɗanda suke satin shanu, suke firgita jama'a, ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai. To kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma. Muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya, shugabanninmu Allah ba su tsoron Allah, Allah ya sa su yi adalci gare mu, Allah ya musu jagoranci, ba shi ne ƙarshe ba, Allah zai ƙara ba su ɗaya nasu. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah ya ba mu zaman lafiya. Assalamu alaikum.
Shi ma Rabaran ɗan Amarya ya ce girmama juna babban ginshiƙi ne na zaman lafiya tsakanin mabambantan al'ummomi.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan fili mai tarin albarka. Da wannan lokaci ina so mu dubi abin da Allah ya gaya mana daga cikin littafi mai tsarki a cikin Zabura ta 24 daga aya 1 da 2, inda Allah ya ce ƙasa ta Ubangiji ce da duniya da mazauna a cikinta, shi ne ya kafa ta bisa ruwaye da tekuna. Mai sauraro, don haka na ce ni ɗan Najeriya ne, kai ɗan Najeriya ne, muna zaune a kasar da Allah ya ajiye mu, wato Nigeria. Haka kuma waɗansu suna zaune a wasu ƙasashe daban-daban, waɗannan duka Allah ne ya kafa su. Allah ya ajiye mu a cikin wannan ƙasa kabilu daban-daban. Allah kuma yana ƙaunar mu tare, sakamakon haka kada ka raina ma ɗan uwanka ɗan Adam halittacce wanda Allah ya halitta tare da kai, ɗan ƙasa wanda Allah ya ajiye a ƙasar, ko da nan Najeriya ne ko kuma ƙasashen makwabtan nan da na bari, ko ma dai kowace ƙasa ce a duniya, yadda Allah ya ajiye ka kafin mutunta wancan ɗan ƙasa da kai da shi dukkan ku abu guda ne. Ka girmama mai harshen, ka girmama harshen, ka girmama shi a matsayinsa na ɗan ƙasa, abin da ya dace kenan. Ka girmama kowane irin mutum, ‘ya’ya kyauta ce daga Allah, don haka ka taimaka cikin inganta ‘ya’yan waɗansu. Me zan faɗi yaran? Idan ‘ya’yanka suna makaranta, sai kuma ga ɗan wuri yana zaune a gida baya iya zuwa makaranta, babu kuɗin makaranta, amma naka yana makaranta, to idan har akwai ragowar kuɗin da zaka taimaka ma wannan yaro, samu iyayen ka ce musu ga wannan kuɗi, ku je ku kai yaro makaranta ya yi karatu. Idan kuma rashin lafiya ne, ba kuɗin da za a je asibiti, alhali inda naka yaro ne, ɗanka ne ko ‘yarka, za ka kai asibiti. Hakkinka ne ka ba da taimako. Fiye da wannan, matasa wani lokaci abin da za a yi haƙuri a yafe, matashi ya ce ban yarda ba, a je a yi wacce za a yi, a’a, kar a je a yi wacce za a yi. Maimakon haka, matasa ku ce Allah ya baka haƙuri. Ka ga wa ɗan uwanka matashi haka, ware Allah ya baka haƙuri, Allah ya huci zuciyarka. Idan wani bai na so ya amfani da kai matashi, kai ku zo ku yi mu maganin wane, ce a’a, ka je ka nemi wane din ku sulhunta ku daidaita.
Nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.